tabbata ga Allah. Muna gode masa bisa dukkan ni'imominsa. Muna neman gafararsa bisa zunubanmu da kurakuranmu. Muna neman taimakonsa akan dukkan sha'aninmu. Muna neman shiriyarsa. Muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da sharrin munanan ayyukan da muke aikatawa. Duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi, babu mai nasarar batar da shi. Duk wanda ya batar, babu mai shiryar da shi. Muna shaidawa tabbas, babu abin bautawa da gaskiya, sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya a cikin ayyukansa da gudanarwarsa da sunayensa. Ba wanda yake kamancacce niya da shi a kowane lamari irin nasa na Ubangiji da yake ɓanta da shi, kuma ba shi da kishiya, ba shi da kini. Muna shaidawa tabbas, shugabanmu abin ƙauna a gare mu, kuma jagora farin idanu, Muhammad ɗan Abdullahi, manzo zaɓaɓɓe a wurin Allah, wanda Allah ya aiko shi zuwa gare mu, kuma ya isar da saƙon da aka aiko shi da shi, sannan ya sauke amanar da aka ɗora masa, sannan ya wa'azantar da al'umma ya yi nasiha. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da dukkanin sakamakon da ya saka wa annabawa da shi. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa. Bayan haka, ya 'yan uwa masallata, Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin ɗaya daga cikin hadisansa mashahurai, wanda Imam al-Bukhari ya rawaito da wasu ma daga cikin marawaita hadisi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata mana wasu mutane guda bakwai da ya ba su shaida na tsoron Allah tun daga nan duniya. Sai kuma ya faɗi daga cikin irin dalili ko sakamakon da tsoron Allah maɗaukakin sarki zai haifar musu gobe alƙiyama. Dama muna da labari yanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana, akwai firgici, akwai tsoro a cikin kabari, akwai firgita, akwai tsorita, akwai ɗimuwa a ranar tashin alƙiyama, saboda mutum zai ga abin da bai taɓa tsammani ba. Shine Allah dan ya kwatanta mana mu gane misalin irin yanda anan mai naƙuda take fama, amma a ranar tashin alƙiyama saboda bala'in da yake wannan yinin, mai ciki mai naƙuda za ta aife bata san ta aihuwa, sannan za ta tsallake ta bar abin da ta haifa ba ta shi take yi ba, saboda bala'in wannan rana. A cikin nau'in azaba da bala'in da ya shafi kowa a wannan yinin, akwai zafin rana da Allah yake kawo shi kusa da kan ɗan adam, wadda wannan kafin a yi hisabi. Shi yasa da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa'azantar, ya yi nasiha a kan me, don kar wannan bala'in ya same ka a ranar tashin alƙiyama. Tun daga nan duniya an baka garkuwa wadda za ta kare ka daga wannan masifar, ya rage gare ka in ka yi riƙo da ita ka tsira. In ba ka yi riƙo da ita ba, ka zamanto cikin masu wai kaito, ƴan ya laitani kuntu ma'ahu fa afuza fawzan. Wannan ana maganar a duniya kenan, in an je lahira babu dawowa. Su waye waɗannan mutane guda bakwai da Allah ya aminta musu bala'i ranar tashin alƙiyama, kuma a inuwar al'arshin Allah mai girma Allah ya inuwantar da su bala'in da ake su suna rumfa kallo suke? Da haka, kamar misali a filin balne a ƙasa ana turmutsutsu ko an saru wannan ko an tura wannan kai kana rumfa kana sama hankalinka a kwance a kujera su ma ranar tashin alkiyama suna rumfa ta al'arshi a ware mai daraja al'arshin Allah madaukakiya Allah ya aje su a nan kallo suke na bala'in da yake faruwa da wanda suka yi san rai daga cikin musulmai ba ma wai waɗanda suka yi shirka daga ciki ba a'a mai san rai mai kuskure kafin akai ga masa hisabi waɗannan mutane guda bakwai na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai shugaba mai adalci shugaba mai adalci ba sai wanda aka dora a kololuwa ba ko a wani mataki na tsakiya ko a wani mataki na ƙasa ko zuwa akai aka ce za a toni lambatu an ba da mita 10 to anan za a ga adalcinka a cikin leburorin da aka sa ka wakilta ka ba su kudin su daidai an yi aikin bisa ka'idar da aka baka ko kuma babu adalci a ciki saboda kullum in ana maganar adalci shugaba mai adalci to muna tafiya hankulan mu suna zuwa kololuwa zuwa ga wasu kujerun da muke ga su kadai Allah madaukakin sarki ya dora wa haki akan jagoranci kowa a cikin mu akwai gurgurdan abinda aka bashi na jagoranci da ake so a gane adalcin sa a ciki wallahi ko garken dabbobi ne aka dora ma alhakin ga kayan abincin su kana ba su suna ci amma ya zama a garken akwai akuyarka ko saniyarka da in ka zo bayarwa zaka zuba wa garke ita zaka ware ta gefe saboda wannan taka ce to babu adalci a ciki da haka jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hatta gidajen mu ya faɗa mana dukkanin mu masu kiwo ne kuma za a tambaye mu a kayan kiwon da aka babu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaban da ya adalci a tsakankanin waɗanda yake jagoranta gobe alkiyama Allah zai sa shi a inuwar al'arshi kaga shugaban da baya adalci ba kamata ya ka taimake shi ta hanyar da zai bata ba addu'ar alkhairi ya kamata ka masa Allah ya shirye shi kai ma ba za a rasa kurakurai a tattare da kai ba sai ga kai ma wani yama wannan addu'ar kana raye ko bayan baka na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mutanen da za su shiga wannan alfarma ta inuwa na gobe alkiyama Allah ya tseratar da su daga wannan bala'in zafi shine matashi wanda ya rayu cikin bautar Allah madaukakin sarki yana cikin matasan da yadda da fadin Malam Abdulrahman wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi yana bautawa Allah ala basiratin abisa ilmi sannan rayuwarsa ta kare akan bautar Allah madaukakin sarki babu shirbici irin na rayuwa babu shirbici irin na matasa yau ƴan mata a can gobe party a can gobe ƙauyawa a can ayi amfani da waya ta can ayi ƙaryar registration a can ayi wannan anan a'a duk wani wurin tsilla-tsilla shi bai nan ya takaita rayuwarsa akan tsari na bautar Allah madaukakin sarki shi yasa da Allah ya ce dangane da sha'anin ado da kwalliya na mata sai aka ce kar ku yi ado kar ku yi kwalliya ku fito waje kuna bayyanawa irin na jahilan farko wannan jahiliyar ba ta karewa a yanzu ma jahiliyar da muke ciki ta tsallaka jahiliyar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce wala tabarrujuna tabarrujal jahiliyatil ula saboda wannan jahiliyar da ɗabi'a ta jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yana matashi sai ga ba zai iya zama a garin makka can ana garaya can ana dunduma can ana kalangu nan ana kokuwa ba zai iya zama yana kallon wannan dabi'un ba. Can da manya mata suna shayar da su giya, suna zama a mara su, wannan yasa ya zabi zuwa kogo ya je zauna dan ya bauta wa Allah cikin tsarki. Idanunsa ma bai kalla ba, balle yayi sha'awa, balle abin ya rabe shi. Wannan rayuwar ita ce irin rayuwar shabun nasha'a fi ibadatillah, to haka ya kamata a samu matashi. Amma za ga abokansa za a ce ma ba kauye kai ka takura kanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita mutuwa 60 aw 70, yanzu shekarar ka 22 ka makale a masallaci kana da sauran 39 sannan ka fara tuba. Ita ko mutuwa ba babba, ba karami, kuma ba ta ba da notice. Na uku shine mutumin da zuciyarsa tara taya da masallaci. Mu gane wani hikima da adalci irin na Ubangiji. A nan ba a ce matashin da zuciyarsa tara taya da masallaci ba, a'a sai aka ce mutumin da zuciyarsa tara taya da masallaci. Wani yana yarinta rayuwarsa yake, sallar ma bata dame shi ba. Wani yana tsakiyar rayuwa, hada-hada da kujiba-kujiba kawai ake yi. Amma za ga akwai wanda sai girma ya zo, wani sai bayan ya yi ritaya sai a zo a zama ladan a masallaci, sai a zo a zama masu hidima a masallaci. To ya shiga ƙarƙashin wannan, ko a ƙarshen gaɓar rayuwarsa wannan ɗabi'ar ta same shi, ya shiga cikin wannan alfarmar. Wadda zuciyarsa tara taya da masallaci, ya zamanto ina za ka same shi masallaci? Amma jama'a ba irin zamanmu na yanzu. Masallaci ya zama daba, za ka ga hatta masallatayenmu, harabobin masallatayenmu an ajiye bencina na zama dindindin, a gulmar wannan, a zagi wannan, wannan ya wuce, a kawo labarin wannan, da kai da kake wannan hirar, da wannan gulmar, da wannan ɗabi'ar, a harabar masallaci ɗaya kake da wanda yake a mihrabi a gidan liman, saboda dukkaninsa masallaci. Allah ce wa tahir baiti lil ta'ifina wal aqifina wa rukai sujud, wuri ne na ibada. Har in ba za ka je masallaci dan ambatan Allah, dan karatun alqur'ani, dan yin sallah ba, ya zama wuri ne na gulma, wuri ne da za ka zauna a masallaci ma ka bude waya kana kallon batsa, iyazan billah baka daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. A maimakon lada sai dai ma alhaki ya biyo baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mutane guda biyu wadda suka haɗu suna ƙaunar juna dan Allah, hidimar Allah ne ta haɗa su, ba wai sai sallah ko wani al'amari ba, a'a haka kawai ka ji kana ƙaunar dan uwanka dan Allah, ba dan tanadin kai mu'amala zai ma wata alfarma ko zaka kama kafarsa ko dan wata maslaha ba, tsakani da Allah kake kaunarsa, tsakani da Allah yake kaunarka, sai kuka haɗu akan wannan kaunar saboda Allah, da kuka tashi rabuwa ma kuka rabu saboda Allah. To wa'annan mutanen da kauna ta shiga tsakaninsu saboda Allah ba dan wata manufa ba, to ranar alkiyama Allah zai sa su a inuwarsa. Shine sai mu ga wata mummunar ɗabi'a da ta shigo mana a yau. In za yi alaƙa da kai sai kana da shi ko kana da alaƙa da mai shi, za yi alaƙa da kai sai kana da abin da za ka iya mutum wata maslaha ta rayuwa, to zai iya sunkuya ma. Wa'annan ba sa cikin wanda gobe alkiyama za su shiga wannan inuwar a ƙarƙashin wannan tuta. Shi ne za a ga yau aƙidar da ta shiga zukatanmu, ko a gidaje, a zuriya, sai ga ƙarami ya zama babba. Saboda me? Shi ake tsammanin za a karɓa a wurinsa, ko shi zai iya hidima, ko shi zai iya aurarwa. Wannan ba musulunci ba ne, mu kuma ba al'adar musulmi ba ne. Saboda ko mu a yarintarwa mun gani talaka yana da ɗan uwa a nesa mai shi ko a kusa, ya zo biki bai zo ɗaurin aure ba, bai zo murna ba, ya aiko mar da guduma, wallahi ana mai da gudumawar, saboda ba abin da zai bayar ba ne damuwar. a'a zumuncin ake bukata a yau sai ga wanda yake da mutunci la Allah zuriya daya bar akwai wanda ba sa gaishe shi amma suna gaida na kasan kasan sa ana sun kiyama saboda tunanin wani abu zai je su to jama'a irin wannan mummunar dabi'ar zata ne santar da kai da inwar al'arshi Allah madaukakin sarki gobe alkiyama sanna annabi sallallahu alaihi wasallam sai fada mana cikin masu shiga inwar Allah yace akwai mutumin da wata hulda ta hada shi da wata mace in ana maganar kyawu Allah ya mata in ana maganar matsayi ko daraja ko dukiya ko mulki ko matar wane Allah ya kaita duk matsayin da za a saurara mata sai ta kira mutum da neman ya zo yayi lalata ya badala da ita amma sai ya ki amincewa ya ambata mata cewa shi yana jin tsoron Allah madaukakin sarki dan za iya mar barazanar a wannan aiki ne ka biya bukata ka ci gaba a dauka matsayinka in ba kai ba za ka rasa aikinka to anan wajibi ne ka yi hakuri ka rasa aikinka a'a jari za a baka ko an bude ma wannan kasuwanci a ƙarshe soyayya ta shiga an nuna ma mai ake bukata in ba haka ba za ka bar wurin to wajibinka ne ka hakura dan waye mai azurtawa waye mai bayarwa su waye ba su Allah madaukakin sarki wannan dabi'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari sama da shekara 1400 yayi wannan maganar a yau ta zama ruwan dare a cikin al'umma to kaga mafi muni a ita mace ita take da kunyar da ba za ta iya neman namiji ba wata mijinta ma ba za ta iya magana ba to sai mu ga yanda a yau da samari da na gaba da su suke kokarin jan yara kanana jiki suke lalata musu rayuwa dan ɗan wasu bukatu da za a biya musu na darahima ma'adudatin kaga duk me wannan dabi'ar wallahi ba shi ba al'arshin Allah gobe alkiyama jama'a mu gane wanda suke inwar al'arshi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam daga duniya ya ba su certificate da yafa na aljanna wanda baya karkashin inwar al'arshi zai yi fama a filin hisabi to ɗayan bi ne ko ya sa a gafarta mar a wurin ya tsallake da kyar ko sai ya je jahannama an wanke shi ko kuma in ya shiga yan kalidina fiha abada Allah ya kiyashe mu da ka annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyun karshe sai ce da mutumin da ya tashi yin sadaka ko zai yi kyauta ko zai yi alkhairi ko zai yi wani abu da dukiyarsa wanda yake na neman lada yayin da dama ta tashi za ta yi an boye hagu ba ta sani ba wannan sananniyar Hausa ce yani zai yi alkhairi amma baya so kowa ya sani alkhairin zai kare tsakanin shi da Allah madaukakin sarki to duk wanda yake amfani da dukiyar sa fi sabilillah ta kowace irin fuska amma yana neman kar wani ya sani in ba Allah sa ba to yana cikin mutanen da Allah zai musu wannan alfarmar gobe alkiyama ya sa su a inuwa kun ga wajibi ne mu kokari mu kiyaye ba irin yanzu ba akwai da yan siyasa da alhazan gari akwai wanda in zai abu sai an nemo yan media an dora to tanan din ta wata fuska anasance a qur'anance akwai fuskar da in niyya ta kyautata wannan din bai zama laifi ba saboda Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi sadakar da kuka yi in kun bayyana la'alla niyyar dan wani ya gani shi ma ya zabura ya aikata kaga ya zama hanyar jan hankali Allah ya ce to madalla da wannan abin da kuka yi bai zama laifi ba amma in kai dan a gani a yaba to aiki kuma ya lalace yayan wa musulmai na karshe shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana duk mutumin da yake banta shi kadai yani ba kowa a wurin a gida ne a daji ne yana karatun alqur'ani ko ya tuna girman Allah ko yana wani ambaton Allah madaukakin sarki sai zuciyarsa ta narke har ya kai ga zubar da hawaye saboda duba girman Allah da duba kudura ta ubangiji to wanda ya zubda hawaye dan jin tsoron Allah ba mai ganin sa shi kadai wanda wannan dabi'ar masu qiyamul layli masu sallar dare sun fi cin gajiyarta musamman wanda yana karanta alqur'anin kuma yana jin ma'anar me alqur'anin yake fa jama'a yau shekara 25 da jaddada shari'ar musulunci a ƙasar nan Najeriya dan azan fara da aka yi an yi ta a shekara ta 2000 ne wanda ya jaddada shari'a shine Riman Bakura Allah ya saka masa da alkhairi abinda ya kwadaitar da ya rima wannan koyan karatun addini Allah ya jarabce shi da yawan san zuwa umara da aikin haji tun ana Kaduna state ba a ware Katsina da Zamfara ba a lokacin ma yayi commissioner in an je haramun makka ana sallah sai ji liman ya fashe da kuka sai ga da gefen sa ana sallah suna kuka shi kuma kekam idan na a kaikashe sai ke tambaya wai me yasa wayannan in ana sallah suna kuka mu kuma idan mu kaman busheshen sanda aka ce ai su suna jin ma'anar abin da qur'anin yake fada kaman da Hausa ake sallar sai ga to me ya wajaba a gare shi ya dawo shi ma gida ya matsa da karatun alqur'ani da sanin ma'anar sa dai in ana sallah yana jin ma'anar me ake fada wannan shine abin da ya kado hankalinsa zuwa ga karatun addini yau ga gajiyar da muke ci a kalla an dawo shari'a da qur'ani da hadisi da mashabar malikiya a cikin kotunan mu da kai da wanda yake Saudiya fadid daya a Najeriya da qur'ani ake ma shari'a albarkacin wa wannan bawan Allah albarkacin me karatun addini da yake da karatun ya ratsa shi sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambata mana wanda yake ambatan Allah kaga ba zai ka samu wannan darajar ba sai kana sanin ma'ana muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan mutane guda 7 muna roƙon Allah ya kare mu daga fita daga cikin waɗannan siffofi guda 7 muna roƙon Allah ya ba mu tsarkin niyya a cikin ayyukanmu subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka allahumma natubu ilaik wa mu ila salatukum yarhamukumullah